sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Assalamu alaikum jama'a. Baba ya kuma kiri ne da labaran duniya. Sashen kula da tattara bayanan sirri a nan Amurka ya ce tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey ya amince ya amsa tambayoyi a bainin jama'a akan katsalandar da Rasha ta yi a zaben shugaban kasar Amurka na shekarar 2016. Shugabannin kwamitin kula da tattara bayanan sirri a majalisa ne suka bada wannan sanarwa a jiya Juma'a cewar Comey zai bayyana gaban kwamitin don amsa tambayoyi a ranar 29 ga wannan watan Mayu. Shugaban kwamitin na bangaren jam'iyyar Republican Richard Burr ya kyautata zaton cewar Comey zai fayyace wa Amurkawa kai akan wannan cece-kuce da kafofin yada labarai suke riritawa. Shi ma wani kusa na kwamitin a bangaren Democrat Mark Warner ya kara da cewa amsoshi da tsohon director Comey zai bayar idan ya gabata idan ya bayyana gaban kwamitin zai taimaka wurin warware batutuwa da suka biyo bayan sallamar bazata da shugaban kasa yayi masa. Ba a saba ganin wani shugaban Amurka ya fara ziyararsa ta farko a kasashen ketare da yada zango a kasar Saudi Arabia ba, amma nan ne fa shugaba Donald Trump zai fara yada zango a ziyararsa ta farko a matsayinsa na shugaban kasa. Abin da ya zama abin mamaki shine kalamansa lokacin da yake bayyana aniyarsa na bada fifiko ga Amurka. Ya kuma yi alƙawarin a lokacin yaƙin neman zaɓe inda ya kira da a haramta wa musulmi shiga Amurka, kuma ya cika wannan alƙawari nashi da umurnin haramtawa kasashe masu yawan musulmi shiga Amurka har tsawon watanni 6. Sai dai bai ambaci Saudi Arabia da take da dadaddiyar hulɗan makamashi da na tsaro da Amurka ba a cikin kasashe da a cikin kasashen musulmi da za a haramta musu shigowa Amurka. Trump ya ce kasar Saudi Arabia tana da muhimman hurare guda biyu masu tsarki na addinin musulunci, kuma a nan ne za a fara gina sabon tubali na haɗin gwiwa da bada goyon baya da kuma wato kokarin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da kuma tsatsauran ra'ayi. Yayin ziyararsa na kwanaki uku a ƙasar ta Gabas ta Tsakiya, za a shirya kaddamar da wani shirin makami da zai ci dala miliyan 100,000, sannan masarautar Saudiya za ta gayyato shugabanni da dama daga duniyar musulmi don su gana da shugaba Donald Trump. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da Najeriya take kokarin yaki da ta'addancin Boko Haram, sojin ƙasar na huskantar barazanar wata babba abokiyar gaba wato Rashawa. Dubi ga ainihin rahoton wata cibiyar cin hanci da Rashawa ta kasar Jamus mai zaman kanta da ake kira Transparency International ta gano cewar wasu manyan hausin sojin kasar da wasu 'yan siyasa da ma wasu masu fada aji sun yi sama da fadi da kudade da aka ware don yaki da ta'addanci. Akasarin waɗannan kudaden sun salwanta ne wurin biyan kudaden kashe muraba ga hausoshin bogi da ba su kan tsarin aikin sojin, wanda ya sanadin ƙarin kudade da ake kashewa domin amfanin 'yan siyasa. Mataimakin shugaban kasar ya kyautata zaton cewa dala biliyan 15 ne suka salwanta wurin sayan makamai kawai. Rashawa ita ce take ƙara wato munana yaki da ake yi a Najeriya, kuma ya jefa Najeriya cikin yanayi mai wahala, inji daraktan shirye-shirye na Transparency International da ake kiranta Catherine Dixon. Gwamnatin Sudan ta ce shugaban kasar Umar al-Bashir ba zai halarci taron koli wanda za a yi a babban birnin Saudiya Riyadh ba, wanda shugaban Amurka Donald Trump zai halarci, saboda Bashir bai so ya gurɓata alaƙar tsakanin Amurka da Sudan. Ministan yaɗa labarai Ahmad Bilal ya ce Sudan tana sane da zargin aikata manyan laifuka da kotun ƙasa da ƙasa ta yi wa Bashir, don haka mawuyacin al'amari ne su haɗu da shugaban Amurka. da yake bayani ga muryan Amurka daga Sudan. Bilal ya ce zargin da kotun ƙasa da ƙasar ta yi wa shugaban yana yin tasiri a hulɗarsa da sauran ƙasashen duniya. Wannan kuma wani abin kunya ne da ya ce ba su son su dagula al'amura. Bilal ya ƙara da cewar haɗuwar shugabannin guda biyu zai haifar wa Donald Trump matsala, wanda ake jira ko yalla zai dage baki ɗayan takunkumin tattalin arziki da Amurka ta kakaba wa Iran a Sudan a shekarar 1997. Har yau shugaban na Amurka Donald Trump ya bada umarnin gudanar da ayyuka cikin gaggawa na daƙile ISIS.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ba saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin Karamin Sani.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Karamin Sani kokumi ne. Ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke muku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na farko zai yi magana akan abin da ke kawo bijirewa magunguna da cutar zazzabin cizon sauro take yi. Rahotanmu na biyu zai mana bayanin ziyarar nan ne da hukumar Bakatma, hukumar nan da ke jihar Bauchi wacce take yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro, tarin fuka, kuturta da kuma sida. Rahotonmu na uku zai yi magana akan gangamin rigakafin cutar bakon dauro da ya gudana a maraɗin jamhuriyar Nijar. Rahotonmu na hudu zai yi magana ne akan irin shawarwarin da jami'an kiwon lafiya ke baiwa ma'aurata game da alfanu da mahimmancin tazarar haihuwa ga rayuwar iyali. Shi ma rahotonmu na biyar zai mana bayani ne akan cututtukan da ke saurin yaduwa a yanayi na damina, musamman yanzu da ruwan daminan ta fara sauka. Baya ga waɗannan rahotannin, za ku ji mu da ci gaba da kawo muku taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka, wato USAID, suka gudanar a asibitin ƙwararru na Ahmad Sani Yariman Bakura da ke garin Gusau kwanakin baya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, gaida Muhammad Nasir.
Masana harkar kiwon lafiya sun tabbatar da cewa cutar zazzabin cizon sauro, wato malaria, na bijirewa magunguna. Shin ko menene dalilan hakan? Muhammad Salisu Rabiu na da cikakken rahoto.
Ko me ke haifar da bijirewar magunguna da cutar zazzabin cizon sauro take yi musamman a wannan yankuna? Dr. Dallan Umar Tambuwal na asibitin ƙwararru da ke jihar Sokoto ya zayyana dalilan da ke kawo cutar zazzabin cizon sauro ta bijirewa maganin da a da yakan warkar da mai cutar.
To wannan gaskiya akwai dalilai da yawa. Dan in kana iya tunawa shekaru da dama da suka wuce, ai maganin malaria ba mu san komai in ba wanda abin da ake ce ma chloroquine ba, kuma kowa ya san da chloroquine da kai shi daya kai biyu za ka ga zazzabin malaria ya gushi. Amma yanzu ha kaga yanzu abin ya canza, yanzu za ka ga wasu kana yin basu chloroquine kaman kana samun surwa. Kuma wannan akwai dalili da ya dalili na harko shine ayi amfani da maganin nan ba bisa ga ba yadda an kace ayi amfani da shi ba. An ce kai amfani da magani so uku ga yini ko so biyu ga yini, kaje kai amfani da magani so daya so biyu ka ji sauki sai ka yarda shi shikenan ka bar wani shi so wannan yana cikin dalilin da zai sa wannan maganin nan gaba in ka da shi gaba ɗaya wannan malaria kwayar cutar za ta bijire mishi gaba ɗaya ya zama ba ta umhanni shi so wannan yana cikin mamban abun da ya sa kaga lalle yanzu wasu magunguna ba shi kamar misali shi kulukun da ni bada misali shi babban abin da aka wanda shi sannan akwai wasu wadanda su kawon cutar su kansu suna kamar rikida haka su canza kama maganin da ka sai yana musu yanzu gaba ɗaya ko an wanda shi gaba ɗaya yanzu ya canza sun canza salo gaba ɗaya sun canza salo yanzu ba shi so wannan shi ma yana ciki to shine sai wannan ma nake kira ga mutane waɗanga maganin da muke wanda su ma yanzu waɗannan mun haka suna yi ga malaria kamar waɗanda aka ce mai ACT din ga da aka wadi artemisinin and best combination therapy mutane su yi kokari in an ce kai an wanda abu so biyu ga yuni ka tabbatar da kai an wanda shi a ce kai an wani daya da safe da mai ci har kwana uku misali ka tabbatar da ko ka ji sauki ka bar jin alamomin nan kai kokari lalle ka tabbatar da ka kare maganin yadda an kace indai kana so maganin shi cike mai da an wani sannan musan cewa in ta bijire ma wannan mutum so abin zai yaya da ne za haye ko da aka ama gaba ɗaya wannan gaba ɗaya wannan mutane gaba ɗaya wannan magani ya ba an wani to shine sai an wani mutane su kula in an ce ga yadda za a umhan da shi wanga ma yana da gwani har ga sauran magunguna gaba ɗaya in an ce ga yadda za ka umhan da shi to ka tabbata da ka umhan da shi yadda ya kamata haka
likita yawanci mutane da sun ci zazzabi sai su kaddara cewa cutar zazzabin cizon sauro ne su je kemis sai magani kana ga wannan zai taimaka wajen yaki da wannan cuta
to gaskiya wannan ba daidai bane saboda ko akwai waɗanga alamomi na malaria akwai rashin lafiya da yaya waɗanda sun kai kama da ita misali ai ba zazzabi ba malaria dai ka sa zazzabi ba malaria dai ka sa ciwon kai ba da ciwon jiki da amai da zawo ai ba malaria dai ka sa su ba saboda haka in ka ce duk wani zazzabi gare ka malaria ce kaga wannan ai kure ne ya kamata dai ka tafi asibiti a duba ka misali ma zan baka yanzu misali lokacin zafi ya shigo ai akwai shiruka da yawa da misali ciwon sankarau misali in yaro na yana zazzabi yana ciwon kai gaida misali ciwon gaida akwai kuma rashin lafiya kamar misali na typhoid waɗanda kudu suna da wasu alamomi waɗanda ita ma malaria tana da waɗanda su in ka ce komai lalle malaria ta haka wannan akwai matsala yana iya kana da wannan shilahiya ne wanda in ba a yi lalle shawara gaba ne ba zai kama illa
me shawara
shawara shine a tafi asibiti kuma asibiti ba dole sai an je babban asibiti ba akwai kananan asibitoci waɗanda aka ce ma asibitoci na mataki na farko wato primary health care centers waɗanda yake ai an su ne akan waɗanga dolallan a tafi asibiti a duba ka a auna ka kana da malaria ai maganin malaria
dakta Bello Umar Tambuwal na asibitin kwararru da ke jihar Sokoto kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Nigeria
hukumar Bakatma mai yaki da cututtukan zazzabin cizon sauro kuturta tarin fuka da kuma sida da ke jihar Bauchi ta kai ziyara karamar hukumar zaki cikin tawagan har da wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo
da yake bayani dalilin zuwan su shugabar Bakatma Dr. Mansur Mustafa Dada
Bakatma the hospital management board da kuma international donor agencies assalamu alaikum ranke da dai kamar yadda dai muka tulo takarda da ziyara ce ta aiki muka kawo karama zai a cikin yan watannin da suka wuce mai girma gwamnan jihar Bauchi ya yi canje-canje musamman ma a hukumomin lafiya ita hukumar mu tana ɗaya daga cikin hukumomin da abin ya shafa to shi ne muka ga ya na ce mozar da kananan hukumomi da magabatar da kan a matsayin sabin shugabanni na ita wannan hukuma da musamman da kuma yadda za a inganta aiki na biyu duk damar da muka samu muka yi amfani da ita wajen sake gabatar da ita hukuma da kanta don yanzu wajen shekara ta fuskar gabar da kama hukumar to amma da bayan iri na aiki kullum ana cancantar da mutane sai duk damar da muka samu muka gabatar da ita hukumar da kanta don a gane ta a san kuma idan ayyukan da ake a gayyata za a amfana da shi so dukkan ayyukan da ita wannan hukuma ta mu take shine a ga ta yaya za a kare jama'a musamman yaran mazauna jihar Bauchi daga kamuwa daga wannan
Dr. Mansur Mustafa Dada kenan shugaban Bakatma mai rukon shugaban riko na karamar hukumar Zaki Alhaji Yusuf Gade shi ma yayi bayani kamar haka.
Na farko ana karamar hukumar gashi mun yi farin ciki da zuwan ku. Wanda ko jiya da muka zauna da His Excellency ya ba mu labari irin abubuwan da za su kafowa kuma za mu riga ganin su domin aiwatar a tabbatar da irin aikin da gwamnati ta ce wa talakawanta. Yankar da ake kwayoyin HIV, kwai tarin fuka, kwai cuta, kwai malaria. Wannan kowane ɗaya daga ciki abu ne mai zaman kansa, wanda kuma yana kan kowa a cikinmu. Saboda haka za mu iya ƙoƙarinmu duk irin abin da za mu yi domin mu wani haɗin kanmu da gudunmuwarmu ta aljihunmu ko kuma ta waɗansu wanda 'yan nan guri ne suna wani guri domin wani abin ya ci gaba.
Alhaji Yusuf Gade kenan mai rukun shugaban karamar hukumar Zaki Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A jihar Maradin Jamhuriyar Niger an gudanar da rigakafin cutar bakon dauro wato cutar dussa, inji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Samun jin bullar cutar ado ko dussa shehi ga ƙananan yara a Maradi gari ya sa likitoci ɗaukar matakan rigakafi na gaggawa domin hana yaduwar wannan cuta. Madan Hassan Bibata shugaban asibitin Kangiwa dake nan birnin Maradi.
To abin da ya kawo wannan dalili na wannan tsaga da ake yi ta rigakafin cutar rujol wanda ake ce ma ado na likitan mu mun kilga ka wajen takwas muka samu shi kuma normalin ma in aka samu biyar da ja likita ta shiga cikin annoba kenan dan haka nan ne aka ce to ayi maza maza yaran na ayi maza a musu rigakafi saboda waɗanda ba su kamu ba ka azo su kamu kenan likita dake kusa gare mu ita ce likita ƴan madai ita ma tana yi ba duka likitocin ne ba tara ke yi aka ce azo a kama mu mu ayi cikin unguwoyi ayi ma yara
ko ba a samu wanda suka rasu ba
a cikin ka inda muka samu babu wanda ya rasu an yi sa'a
yanzu equipe ko kuma team nawa aka samu
equipe normalin ma hudu ce ya kamata a ce nayi al'umma dake unguwoyi kamar in na dauki misali unguwar Karce Bagalam equipe guda ta mata kadan Karce ɗan daka equipe guda ta mata kadan yayin sai na aza equipe biyu Karce Bagalam equipe biyu Karce ɗan daka amma ha sau na aza equipe guda Limanci na aza equipe guda kenan a jimilce equipe shidda gare ni
akwai isasshen magani na wadatar da al'umma
alhamdulillah akwai isasshen magani saboda bisa civil ita ma an kara mini wajen dubu guda da rabi aka kara mini tunda civil ita wajen 9,546 to an kawo mini magani wajen 10,000 da wani abu kenan kaga yanzu zai isa insha Allah
tashoshi da dama dai ne aka tsara domin gudanar da ita wannan shoshawa ta yaki da cutar dussa sai ga ni kofar gidan Galadima sarkin Katsina
kuma abinda ya kawo nan kofar gidan Galadima shoshawa nan zuwa Amadiya na wannan ado da ake yi
kin gane muhimmancin ta
a mun gane duka shekara ana musu kuma malama mun zo a kara musu
me yasa ki so ai mishi
saboda rigakafin wannan ado
mun zo shoshawa ta yi ga yaran saboda rigakafi tana magani sosai kwarai da gaske
madan Bibata Hassan da kira
to bakin abin da nake kira ga mutane surtu ƴan uwa na mata da su ba da hadin kai likitoci na canga unguwoyi dan Allah su hito kenan ina fatan da duka mata wadda duk ta zuwa ne yau kuwa kuma akwai matan masu waye kai rele ake ce musu suna nan sun shiga gidaje suna ga yamma mata kuma suna nan hayyo tare da su za a zaman gana bi na tsagai za su biye kuma gidaje suna ƙara sanatar wake ga likitoci na sun zo ga wurin da suke azo kenan hadin kai nake watan mata su bamu a kawo yara a yi musu tsaga dan wata 9 zuwa shekara 5
Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
a gaida Shu'aibu Mani da wannan rahoto daga Maradin Jamhuriyar Niger shin ko menene muhimmanci da alfanu da iyali ke samu game da tazarar iyali Halimatu Abdullahi ta zanta da wasu mata da suka rungumi tsarin a jihar Jigawa.
Masana kan harkar lafiya musamman ma kan abin da ya shafi goyen ciki da haihuwa kan ba da shawarwari ga ma'aurata game da tazarar haihuwa yayin da waɗansu ke kin aminta da hakan wasu kuwa kan fahimci alfanunsa kamar yadda muka tattauna da waɗansu mata a asibitin ƙwararru na Rashid Shakona a jihar Jigawa.
To gaskiya ni muhimmancin da na duba dan yata ta fara tana wata uku na samu cikin ta biyu kuma wahala yarinya kullum muna asibiti ka samu tazara misali da na haifi yata ta biyu ina haihuwa yata ta biyu sai na garzuwa asibiti na zo aka yi mini planning da aka yi min planning aka yi min allura ta wata uku sai da na shekara uku ban haihu ba sai da yata ta tashi ta girma tana yawanta ko ina sannan na ƙara samu gaskiya ni dai yana da muhimmanci dan na ga amfanin sa
Malama Jamila jami'a ce a sashin kula da bada tazarar haihuwa a asibitin na Rashid Shakoni ta bayyana muhimmancin bada tazarar haihuwar.
Mukan dai gaya musu cewa ga yanda abubuwan suke ga matsalolin da za su iya bayarwa, mu gaya musu kuma kala-kala da wanne da wanne ne da abin da zai iya biyowa baya. Wanda yayi masu za su zaba, mu gaya musu ga abin da za su iya gani akan shi, su sami yarda su amince da shi kuma su je a samu biyan bukata da kwanciyar hankali.
Ko waɗannan bayanai sukan yi ga waɗanda suka kawo turjiya?
Mukan shawo kai sai kai musu bayani illolin abin da zai iya biyo baya saboda wahalar da suka sha, in suka samu wani cikin irin matsalar da za su iya shiga wanda zai fi na wanda suka shiga baya ma. Kamar idan mace ta haihu kinga ta zubar da jini, tana buƙatar hutu, mahaifar ta wahala, jini jijiyoyi sun sai. To yanda mukan yi musu bayani cewa yana da kyau su huta, mahaifar ta dawo daidai, ta samu lafiya, jikinta ya kware kafin ta samu wani ciki. Kinga kamar wanda aka yi maciyata aka ciro baby din, to ana buƙatar ta huta na kamar shekara 2 kafin ta samu wani ciki. Kuma zuwa shekara 3 insha Allah ana sa ran ba mu. Wasu mazajen nan sukan bada matsala amma daga baya muna gayyatar su zo mu wayar musu da kai dai a faffada musu sai su yarda.
Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A jihar ne jama'a, jami'an kiwon lafiya ne suka dukufa wajen wayarwa al'umma kai irin cututtukan da ke saurin yaduwa a yanayi na damina, musamman yanzu da ruwan daminan ta fara sauka. Mustafa Nasiru Batsari na dauke da cikakken rahoto.
Daraktan kula da lafiyar jama'a na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Usman Muhammad, ya ce a lokacin farkon damana ana samun karuwar cizon sauro da ke haddasa yaduwar cutar malaria da kuma cutar pneumonia ga yara kanana da ma wasu cututtukan daban kamar yadda yayi karin bayani.
Damuna ko cututtuka da an san su suna yaduwa lokacin musamman kamar zazzabin cizon sauro wato malaria kenan, malaria fiwa lokacin da muka san sauro yana yaduwa sosai kaga akwai wannan nana. Na biyu kuma kamar mun lura cewa zago da amai wato gudawa kenan yana ana suna karuwa a wannan lokacin wato zago da amai kenan. Sannan kuma da yake akwai sanyi lokacin saboda yanayin sanyin da ke a lokacin da musamman ma a yara yawo kamar su wasu pneumonia kenan a turanci.
Akwai matakin da ya kamata mutane su dauka musamman bangaren sauro dinnan da kuma wannan pneumonia ko kuma sanyi yayi ma yara yawa?
Yawa shawarki ga ko shawara kam musamman haga tunda mun ce sauro na yawaita a lokacin da saboda muke yawaita saboda rashin tsafta ne. Duk wanda abin da ku faɗa musamman shi ko zawo da aman tsafta ne. Inda za mu tsattace muhallinmu su gwata su juji da akawata su har ba bari a samu sauro haye fakan nan ba.
A gefe guda ma dai Dr. Usman Muhammad ya ci ya zama tilas uwaye su rika kula da yara a lokacin ruwan damanar.
Fada dole iyaye su kula da yara su daina bari suna wasa cikin ruwa hakan nan musamman wajen kayan da za su sa, dole za su sa kayan da sanyi ba zai kama yara ba musamman haga ana cikin damuna hakan nan. In za a sa sweta ne hakan nan sai a sa saboda kada yara sanyi ya kama su hakan nan sosai musamman ƙanana ƙasar shekara 5 inda ba su mayanta sosai ba.
Ta kaman a matsayin ku na ma'aikatar lafiya nan jihar Niger, kaman akwai wani mataki ko kuma shiri da kuke yi na faɗakar da mutanen karkara ta hanyoyin jami'an ku da ke yankunan karkara akan musamman shigowar damana, karuwar cizon sauro da sauransu?
Akwai shiri, wannan abu ne wanda kowane lokaci ana yin shi. Jami'an mu suna nan ba nan cikin gari ba karkara din. Akwai da kira kamar primary care center wanda karkaran asibitoci.
Dr. Usman Muhammad, daraktan kula da lafiyar jama'a na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma sai gusau headquarter jihar Zamfara, inda gidan rediyon muryar Amurka da hukumar nan ta raya kasashe ta ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar da taron gangamin kiwon lafiya a asibitin ƙwararru na Ahmad Sani Yariman Bakura da ke gusau. Har yanzu Muna nan tare da Dr. Amina Bature, likitar da ta yi wa taron matan bayanin cutar sankarau, yanda take da yanda ake kamuwa da ita da kuma yanda za a iya kare kai daga kamuwa da cutar ta sankarau. Ga Dr. Amina Bature.
Ya ake kiyayewa da ciwon sankarau? Gaskiya mafificin abin da zai kamata kowannen mu yayi domin ya kiyaye kanshi daga ciwon sankarau shine ya samu rigakafin ciwon sankarau. Rigakafin nan kala-kala ce, wanda ke dauke da sinadarai ciki wanda zai kare ka daga kowane irin kwayar cuta, wato irin ta A, ta C, ta B da W, in kala-kala ne cikin ta wannan kwayar, wannan rigakafin. So ya kamata mutum ya sani cewa idan ka taba karban A dan an samu C yanzu zai taba kare ka daga C din, shi yasa a can da an samu A amma yanzu C aka yi, aka samu wanda ke kashe mutane, wanda ke tafiya rayuwar mutane da rayuwar da su. So domin haka ya kamata mutum ya samu, in ya karbi A ya kokari ya dawo karbi C da W da sauransu makamancin su. Idan akwai wanda ke dukkan su a ciki, ita tafi dacewa. Sannan kowace shekara uku ya kamata mutum ya dora yin wannan rigakafin, ba wai ka ce a na yi shekara biyu ko uku da suka wuce ba zan ƙara yi ba, za ka kuma dawowa. Sannan ne bayani a farko ka kiyaye buɗe tagogi domin iska ya ratsa ɗaki, in taga ɗaya ce ka buɗe tagarka da ƙofa domin ya zama biyu, in taga biyu ce mafifici haka muke so sai ka buɗe duka biyu domin iska ya ratsa. Sannan kwana a cikin ɗaki ga wanga lokaci gaskiya a daina shi sai in ruwa ya zo. Ya mun fi san ɗin akwai net giran sauro a kwanta waje a huta a sha iska. Abu na biyu shine idan mutum ya kula da alamomin, don Allah ya uzurto ya kawo nashi asibiti babba ko yaro. Don an zo asibiti magungunan kyauta ake ba gwamnatin tarayya ta jiha Zamfara tana ba da magungunan duk mai ciwon sankarau kyauta. Su don haka ku gaggauta kawo, kar ku ji tsoro ku ce ban da kuɗi kaza, ku kawo shi asibiti. Sannan ku gaya ma sauran uwanku cewa magani kyauta ake bayar da shi idan mutum ya samu da wannan cutar.
Dr. Amina Bature kenan take bayanin yanda za a kare kai daga kamuwa da cutar sankarau a wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar lafiya ƙasashe ta ƙasar Amurka USAID da suka gudanar kwanakin baya a asibitin ƙwararru na Ahmad Sani Yariman Bakura da ke garin Gusau headquarter jihar Zamfara.
Saka mai wuya.
Sunana Asabe Babanahaya, shugaban mata 'yan jarida na Najeriya. Saka mai wuya. Wannan shiri daga muryar Amurka. Ina jin daɗin sa, kuma 'yan Najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin daɗin ta. Domin na ilmantar da mu, na karantar da mu, na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu.
Sunana Ahmadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar mata da manoma da ake cema Platform Paysan na Nijar. Saka mai wuya, muna son shi yana cikin ranmu dole da za a yi shi kafin ya fara ma. Kana tuna wai bisa me za a yi, wai bisa me za a yi, duk wanda bai da gaskiya, gaskiya ina yana da wuya gare shi. Wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare.
Sunana Ambassador Yusuf Mamman, ina taya sashen Hausa na muryar Amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa, wato tsaka mai wuya.
Sunana Abdulrahman daga Sabon Fadama Accra Ghana, na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi, muna koyan abubuwa tare da wannan muhawara da suke yi. Shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan VOA Voice of America.
Ibrahim Alfa Ahmed Gareka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Jama'a, abin da ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.